na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Talata 9 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan kwashe kusan tsawon shekaru biyu a hannun barayi a cikin daji an ceto mata uku yayin da biyu har yanzu ke hannun waɗanda suka yi garkuwa da su. Sannan za ku ji cewa har yanzu ana samun salwantar rayukan jama'a sanadiyar hadarin kwale-kwale duk da matakan da mahukunta ke cewa suna dauka na magance irin wannan matsalar. Muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar hotannin mu bari mu je da duniya ta yi ne.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da 'yan Sudan 700,000 suka kauracewa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan kasar biyu da ke neman kawo madafin iko a kasar da ke arewacin Afirka. Sabon adadin wanda hukumar kula da kaurar jama'a ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira IOM ta fidda a yau Talata ya lanka fiye da na mutum 334 da hukumar ta ce sun gujewa matsugunansu a makon da ya gabata. Hukumar ta IOM ta ce karin 'yan Sudan 200 sun tsere daga kasar. Fidda sabbin alƙalaman na zuwa ne kwana guda bayan da wakilan bangarorin biyu da ke fada suka yi wata ganawa a rana ta uku a birnin Jidda na kasar Saudiya. An da ya tattaunawa ne da nufin ba da damar kai agajin jin kai ga dabban mutane da ke bukata a kasar. Wasu hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai da safiyar yau Talata sun kashe wasu manyan kwamandojin kungiyar mayakan jihadi su uku a zirin Gaza. Jami'an lafiyar kiwon lafiya na Falastino sun ce harin da Isra'ila ta kai ya yi sanadin kisan mutane akalla 12 tare da jikkata wasu 20. Kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Iran ta tabbatar da mutuwar mayakan kwamandojin nata da ta bayyana sunayensu a matsayin Khalil Batnini da Tarek Izzeldin da kuma Jahir Ganam. Wani mai magana da yawun kungiyar ya ce za su mai da martani akan wannan harin. Isra'ila ta ce mayakan da aka kai wa hari na da hannu a wani harin rokoki da aka kai kan Isra'ila a kwanan nan. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce duk wani dan ta'adda da ya cutar da 'yan kasar Isra'ila zai yi nadamar abin da ya yi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta sanar da rattaba hannu akan wata sabuwar yarjejeniya daga ta faran kamfanin haƙar ma'adinan uranium na ƙasar Faransa domin tsawaita ayyukansa na haƙar sinadarin uranium a ƙasar har zuwa shekara ta 2040. Ministar da ke kula da ma'adinan ƙarƙashin ƙasa Hadiza Usaini ta sanar da ƙullar yarjejeniyar wanda za ta ba da damar ci gaba da aiki a mahaƙar Somayar da ke yankin arewacin ƙasar har zuwa ƙarshen shekaru 11, wato ƙarin shekaru 11. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministar da ke kula da ma'adinai ta ƙasar Nijar ce da ta sanar da ƙullayar jejeniyar wadda za ta ba da damar ci gaba da aiki a mahaƙar yankin Arlit a arewacin ƙasar har zuwa ƙarin shekaru fiye da 10 daga jejeniyar baya. Hadiza Usaini ita ce ministar da ke kula da ma'adinai. Ta ce yarjejeniyar ta kunshi ba da lasisi da kuma sake fasalin kuɗinsa a matsayin kamfanin da zai maye gurbin Areva wanda ya shafe shekaru 50 yana aiki a Nijar domin samar wa Faransa makamashin inganta harkar samar da wutar lantarki. Gwamnatin Nijar ɗin dai ta dukufa wajen inganta harkar ma'adinai musamman ma dai kasuwancin sa tsakaninmu da abokan hulɗa. Shi ma a nasa ɓangare shugaban kamfanin na Urano Nicolas Maes ya bayyana farin cikinsa inda ya sanar da zuba jarin makudan kuɗaɗe.
Il inscrit également le principe de l'accompagnement.
Yace za mu zuba jarin fiye da miliyan 40 na dalar Amerika bangarori da dama musamman bangaren ilimi da kuma wasu bangarori masu muhimmanci yayin da muke gudanar da ayyukanmu a Nijar. Za kuma mu bi duk wasu ka'idodin da aka gindaya mana kan batun da ya shafi kare muhalli. Muna fatan tsaftace yankunan da guba ta yi wa illa kuma wannan wata dama ce da tattalin arzikin Nijar zai bunƙasa.
Et financer jusqu'à leur conclusion.
A nasu bangare kungiyar kananan ma'aikata da suka yi aiki da kamfanin na Urano a shekarun baya, hannunka mai sanda suka yi wa gwamnatin Niger ganin cewa a can baya ma kamfanin ya sha daukar alƙawullan ba tare da ya cika su ba. Almugabda shine shugaban kungiyar kananan ma'aikata.
Alƙawullin da suka doka a cikin dari bisu ce kashi 40 ba. Ya kamata a yi hankali sosai da abin da Urano take so ta yi, saboda wanga abin da Urano take so ta yi. Yanzu ba ta ce Vincent Miller za ta ba, za ta sa cikin region da garin bisa harkar education, harkar wani ne. Dan 5 miliyar yau na mine ne, saboda sun san da ba su yi abin kirki a can ba, kenan yanzu tsalle ne suka yi, kuma su ba su kare can ba. Yanzu sun tsalle sun zo kuma sun yi akor saboda su doki imrana, saboda ba su son wani zo exploite imu. Mu kuma muna jan hankalin gwamnati da cewa ya kamata a sa adiba IAT da kyau, saboda kan mu jefa wannan abin daga baya, kuma mu inda na sani akan shi.
Jamhuriyar Niger dai na daga cikin kasashe na gaba da ke da arzikin uranium da ake amfani da shi wajen gina tashoshin samar da wutar lantarki da kuma gina makamin nukiliya. Habib Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Bayan kwashe kusan tsawon shekaru biyu a hannun barayi a cikin daji, ana kan kokarin ganin yadda za a samu ceto yara mata biyu da suka rage a hannun masu garkuwa. Wannan na zuwa ne lokacin da wasu ƙara 'yan mata uku suka shaki iskan injiniya Litinin. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Fafatukar iyayen yaran da barayi suka sace daga makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin Yaure a jihar Kebbi na cigaba da yin tasiri, domin ya zuwa yanzu yara biyu ne 'yan mata kacal suka rage a hannun masu garkuwa da mutane, duk da yake sun kwashe kusan shekaru biyu a cikin daji. Yara 'yan mata 11 ne suka fi daɗewa a hannun masu garkuwa da mutanen, bayan da gwamnati ta yi ƙoƙarin karɓo da yawa daga cikin ɗaliban da aka sace tun daga farko. Salim Kaoje shi ne shugaban ƙungiyar iyayen yaran nan 11 da suka fi daɗewa a hannun masu garkuwa da mutane, wanda ya jagoranci ceto 'yan mata 4 a watan jiya.
To babu shakka, gaskiya ne a jiya mun samu nasarar karɓo guda 3, inda tun farko da muka shaida muku uwaye sun shiga tattaunawa kuma da ainihin domin ganin ainihin wannan yaran su 11 sun dawo. Mun je da niyan karɓo wannan yara guda 11, Allah bai hukunta ba, tashin farkon da muka anso guda 4. So bayan mun dawo muka ci gaba da wannan aiki a bangaren uwaye, inda still Allah ya ba mu sa'a muka sake karɓo mutum biyu. So kuma jiya muka ci gaba, inda Allah ya sake ba mu sa'a muka karɓo mutum 3, inda yanzu cikin 11 mutum 9 ne muka karɓo, saura guda 2. Kuma su kansu insha Allah guda 2 nan muna nan muna magana akan su, muna tattaunawa, ba zai iya ba insha Allah su ma za su fito.
Da yake wancan karo sun aza muku haraji wanda hakunka nemi taimakon al'umma, yanzu dan da kuka karɓo su ma sai da aka dawo, wani abu aka karɓo su?
Magana ta an bada kuɗi ko bada kuɗi ba yanzu ma bai taso ba, amma dai yanzu alhamdulillahi wannan cigaba da muka samu a gonakin jihar Kebbi ta ba mu ƙwarin gwiwa, ta shigo ana yi da ita, ta taimaka mutuƙa.
Bayanai sun nuna cewa wasu daga cikin iyayen ɗaliban da suka rage a hannun ɓarayi tuni da baƙin ciki da damuwa suka yi sanadin salwantar rayukansu. To koya isalan iyayen sauran yaran biyu da ke hannun ɓarayin yanzu?
Sauran biyun da suka rage uwayensu na nan raye, ni da ke magana nan yata tana daga ciki, sannan akwai shi ma wannan ita ma ubanta na raye. So waɗannan yaran suka rage guda biyu, yata ce da ainihin yar wani shi ma na raye.
Masu bibiyar lamuran tsaro a Najeriya na ganin cewa waɗannan iyayen yara sun nuna bajinta ta jajircewa akan fitowar yaran. Bashir Altene Goyawa na daga cikin masu bibiyar lamuran yaran da aka sace da malamuran rashin tsaro a Najeriya.
Gaskiya dole ne a yi jinjina ga jajirtaccen waɗanga uwayen yara, masalan domin waɗannan uwayen yara su ne ka kaiwa gwamnati, suna kaiwa mari kusan fiye da shekara yanzu, ina bibiye da al'amuran waɗannan uwaye yara, kuma ina bibiye da tarurrukan da suka yi da kuma gudunmuwar da suka bada tsakankanin ɗaiɗai kun mutane da irin ƙaddarorinsu da suke sayarwa, domin ganin cewa sun ainihin honsu yaransu da aga hannun wannan ɗan bindiga dogo gyaɗe wanda ya zo har makarantar birnin Yaure ya sace su.
A cewar masanin tsaro, wannan ya kamata ya zama izina ga shugabanni, musamman waɗanda ke jiran karɓar ragamar shugabancin jama'a.
Zaman lahiya shi ne ƙashin bayan ainihin al'umma kowace iri. wajibi ne su yi unhani da dukkan dubarun su da ainihin unhani da waɗanda suka san abin da ke zuwa kina dawowa cikin al'umma domin su gani waɗannan hanyoyi za a bi domin a samar da zaman lafiya cikin al'umma.
A ranar 17 ga watan Yuni na shekara ta 2021 ne masu garkuwa da mutane suka amka makarantar da ke garin birnin Yauri a ƙaramar komarkin Engaski ta jihar Kebbi da sanyin safiya, inda suka yi awon gaba da ɗalibai da wasu daga cikin ma'aikatan makarantar, waɗanda yanzu su ne yara biyu 'yan mata suka rage a hannunsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To har ila yau dai Muhammad Nasir bai yi nisa ba, ya sake haɗo mana rahoto akan yadda a Najeriya har yanzu ana samun salwantar rayukan jama'a sanadiyar haɗarin kwale-kwale, duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka na magance irin wannan matsalar. Wannan na zuwa ne lokacin da aka ƙara samun haɗarin kwale-kwale da sanyin safiyar yau Talata a ƙauyen Dandeji da ke ƙaramar hukumar Shagari a jihar Sokoto, wanda ya yi sanadin salwantar rayuka wato da ba sa ƙasa da 15. Ga cikakken rahoton.
Wannan haɗarin ya kasance ɗaya daga cikin jerin haɗuran kwale-kwale da ke zama sanadin salwantar rayukan 'yan Najeriya, musamman mazauna yankunan da ake da ruwa. Na zanta da wani mutumin yankin da lamarin ya faru a gundumar Lambara a ƙaramar ko mulkin Shagari, Muhammad Jabi Ibrahim.
Hadarin ya faru a ƙauyen da ake ce ma Dundeje cikin gundumar Lambara ƙaramar hukumar mulkin Shagari. Ya faru ne yau da sanyin safiya yau, kamar yadda ka sani mutanen ƙauye a halin yanzu musamman irin wannan lokaci da yake akwai ƙarancin abinci ga jama'a, waɗannan yara ne ƙanana 'yan mata galiban masu zuwa su yi itace su dawo su sai su wa wasu su ɗibo ta wasa wasu su yi abin nan. To shine jirgin ya mayawa ɗaya ya mayawa ta biyu, to sai wannan abun ya faru, kuma jirgin yana ɗauke da sama da mutum 40 da wani abu. Yanzu dai an samu gawa guda 15 ya zuwa yanzu da yake yanzu ana ci gaba. Maganar da kake yi da kai waɗanda aka fitar da mutuwar su suna nan a garkar hakimin Dundeji an aje su. Sannan sauran jirage suna can cikin ruwa suna shawagi, ana lalabo sauran yara da kuma waɗanda aka fisuwa da ɗan sauran rai ana tawali'un suna musu abubuwa a tohe-tohe na ruwa da fahimtu domin a ceto rayuwarsu.
Tantoman ƙaramar ko mulkin ta Shagari Aliyu ɗan tanan Shagari ya tabbatar da aukuwar lamarin.
An ce an samu jan da mutum 15 wani gari ne da aka ce Dundeji. To yara ne haka dai suna kowarsu suna ganyo itace daji kuma sun ɗauke shi matsayin sana'a haka.
Duba da yadda haɗarin kwale-kwale yake ta aukuwa a yankin na Shagari, ya sa gwamnatin jihar Sokoto ta sha alwashin ɗaukar matakai na kare aukuwar hakan, sai dai mazauna yankunan sun ce ba su gani ba a ƙasa.
To da yake ni ba cikin gwamnati nake ba ta ƙaramin hukuma wanda nake sanin abubuwan da ke faruwa, amma dai ina da masaniyan makitarin garin Mushi wanda ake ce ma makitarin Jema. Ina tabbata maka ba a taɓa aje wani jirgi nan wanda an na injimi ba ko na gwamnati, kuma ina tabbata ma nisan wurin nan za ka yi kilomita ɗaya faɗin nan kana ta yi cikin ruwa cikin kwale-kwale. Gaskiya babu jirage injimummuka wadatacce, yana yiwuwa an kawo su kan, amma dai gaskiya ba su wadata ba. Don kamata a ce makitarin Lambara yana da jirgi mai injin cikakke, makitarin Jema yana da, maketarin canjewa ke zuwa Dundeji yana da, maketarin gidan magana yana da.
To ko me kan tuma ƙaramar kumulkin ta Shagari zai ce akan wannan alƙawalin?
Sai an samar da life jacket da kuma waɗannan jirage ɗin standard jiragen da ya kamata a yi amfani da su.
Kamar kacewan ga ƙauyen shi ba wa da ba su ba, kamar jiragen ba su ishi dukkanin yankunan da adda ruwa ba?
Eh, ba su isa ba. Amma dai mafiya inda aka zirga-zirga
masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa dole ne mahukunta su yi da gaske, su kuwa jama'a su kasance masu bin doka da oda kafin a iya magance irin waɗannan matsalolin. Haɗarin kwale-kwale da ya yi sanadin salwantar rayukan mutane da dama a Najeriya, ko a makon da ya gabata an samu nutsewar kwale-kwale a jihar Zamfara wanda ya hallaka rayukan jama'a da dama, ko yankin na Shagari an samu salwantar ɗaruruwan rayuka sanadiyar haɗurran na kwale-kwale. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato rahoto na musamman.
A yanzu haka dai, al'ummar da ke zaune a birnin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger, Najeriya, na ci gaba da zama cikin wani yanayi na zulumi da tashin hankali a sakamakon yadda yara 'yan daba da sara suka ke cin karansu babu babbaka a birnin. Su dai waɗannan 'yan daba da akasarinsu yara ne ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 15, da rahotanni suka nuna cewa sukan fito domin tarwatsa jama'a, su aukawa shagunan jama'a su kwashe kayansu, sannan da kwacen waya da kuma saran jama'a babu gaira babu dalili da makami. Al'amarin da yasa birnin na Mina ya zamo birni mafi hadari a fadin jihar Niger. Wasu daga cikin mazauna garin na Mina da ke zaman fadar gwamnatin jihar sun bayyana yadda suke ji akan wannan al'amari.
Sunana Muhammadu Hafiz daga Mina. Muna ji muna ta gani kawai za su zo su samu mutum ko a keke nafe ko ko ina tafiya ƙasa ko cika waya in yi magana kawai su sa mihi wuka. Abin ya rusmursa yadda za mu yi da wanda lamari ya fi ƙarfinmu, kuma an ce kar mu ɗauki doka hannu, mu da muna son mu ɗauki doka hannu, to an ce ba za mu ɗauki doka hannunmu ba, idan suka tarfasa mutane ko kawai kama gudu kamar ana yaƙi.
Yanzu ku nan da kuke sai da kayayyaki a nan bakin titin mobil, sukan zo su auka muku ne?
Sukan zo su auka, kawai da hasusu aka sun to su uku ko su biyu ko su huɗu, wani lokacin kuma zaka sun to da yawa, kowanne ya zare adda da gariyo da waye su daki kowa.
Sunana Muhammadu Rabi Ibrahim. To tsakani da Allah, mu lalle mu ne mazauna Mina, wanda yake ina alfahari da inda Allah ya kawo ni, ina nan sun ga abin titi wanda yake na kai shekara kusan 31 abu. Shekaran jiya ma DTO na nan sun ga ya kira mu mun zauna mutum ga wannan matsalolin, kuma anan ma na yi bayani. Tsakani da Allah, muna kwana cikin damuwa da bakin ciki saboda ko da anguwa za ka, idan har ka ga yaran nan su ko da ba za su yi maka komai ba, idan ka gita wurin su sai an san ka ta shi. Saboda haka gaskiya muna cikin damuwa da gidajenmu da wuraren sana'armu da wani abu, kuma damuwarmu mu abin bakin ciki mu da yake dukkanmu musulmi ne, abin yana mana ciwo gaskiya. Muna kira tsakani da Allah yaran nan su ji tsoron Allah, su gyara wannan ɗabi'u nasu, su sani fa wannan guda ɗaya ne, in ya riga ya kurce kuma ya riga ya kurce. Saboda haka ni yana da cikin abin da zan tsokaci akan wannan.
Sunana Shaibu, ina zama a Maitumbi ne. Idan ka bar bakin Flamingo gidana na nan, daga nan kafin wurin injection ɗin anguwan Roka. Kai ai mu wannan abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda a wannan ya zama to ya wuce ma iftila'i, ya zomanto wani abu ne na annoba. Dan wannan abu idan ba a ɗauki mataki ba nan gaba, to wallahi tallahi sai dai Allah da ya kiyaye. Abu ne an koma ana shiga gidajen ku ana muku fashi da makami, a kwace ma waya da wuka, a soke ka, a shiga shagunan mutane, a kowane mai shayi na nan kusa da mu. Bala'in da ya same shi mu kan da muka yi asibiti ba zamanin zai rayu ba. Shigowa suke ba dare ba rana, a zo a sassare mutane, a kwace mutane kaya. Muna kuka ga gwamnati don Allah da Annabi zo sa mana hannu a taimaka mana. Saboda wannan abin ya wuce sannan 'yan anguwa, ya wuce sannan jama'a, ya mun bar ma Allah lamarinsa ne, ko muna jira magana da Allah zai dama wannan lamarin.
Wannan matashin dai da ya buƙaci a saka ya sunansa, ya ce 'yan daban nan fa sun san su, kuma sun san har gidajensu. A saboda haka dabara ta rage ga mai shiga rijiya.
Lillahi lazi la ilaha illa huwa sune, domin mun san su, mun san gidajensu, mun san iyayensu, kuma muna farin ciki shi kanshi wannan ciyaman ya san gidan kowane munafikin yaro da mugu, ya san kuma gidan ubansa kowane.
To su ma dai uwayenmu mata sun ci matsalar na ci musu tuwo a ƙwarya. Ga abinda wasu daga cikin mata da ke zaune a birnin Minan ke cewa.
Ni dai sunana Mrs. Long, kuma ina zaune ne a nan bayan Brighter area. To gaskiya irin wannan abubuwan da ke faruwa a cikin ƙwaryar garin Mina ba mu jin daɗin shi. Abinda matasa suke kwata-kwata babu daɗi. Kai matashi wanda addini ma da kai ne yayi alfahari, sannan a ce kuna irin waɗannan abubuwa. Kana akwai wata rana wani mai keke nafi ya ɗauko wasu bai san da irin matasan nan ba. Muka ga ana rigima zan wuce muka tsaya. Shi ya mai keke nafi ɗin nan ya ɗauko bai san da irin gayin nan a ciki ba. Suka kwace mu wasu waya suka gudu. Ƙarshen ta mutanen nan suka ci kwallon mai keken nan fa. Suka ce ai da haɗin bakin shi, ya ce shi da yake sana'ar shi ya za a iya san su. To kaga me ya amfanin fa'idar irin wa'annan. Akwai wasu iyayen da a yanzu haka ina tabbata tabbatar maka sun ma kulla yaran ne a daki sun ma hana su fita saboda sun san cewa gashi ana bin yaran nan ana kaman su. To an ce za a yi yaki duka saboda kowa ya shiryu. Kaga ai ya kamata ne duka da mu da gwamnati mu tashi mu taimaka.
Zona na Hajiya Ladiji Abubakar ina nan Shano ne bayan police cameras. To a takaice dai gaskiya mina tun asalin mina dai ba san shi da tashin hankali ba. Sannan ya kasance kuma yara ba su da da'a bisa ga mi bisa ga iyaye tuntun uwa idan ka ga yaro ya gagara uwa ne in uwa ta ce kaka tashi daga nan wurin baka da izinin da zaka fita ko kuma yaro ya fita ba da izinin iyaye ba to sai yazo ya kasance kuma yaran ne suke zuwa su nemo su ba ma iyaye kaga ba za su samu bakin fadin wani magana ba to shi yasa abubuwa ya gurtance kaga ba ya da dadi sannan shi jahan neja kuma ba san shi da haka nan ba mu dai muna roka ne mutane manya-manyan da ya kamata su sa mana hannu su sa mana hannu sannan duk wanda ya aikata mugun aiki a hukunta shi.
Tuni dai hukumomi a matakai daban-daban na jihar Niger suka ce suna daukar matakai na ba sani ba sabo akan waɗannan matasa da akasarin su suna zaune ne a gaban uwayensu. Muhammad Nasiru Manta kwamanda ne na kungiyar tsaro ta ƴan banga a jihar Niger.
Duk wani dan ta'adda yana tunanin cewa duk in aka ce da aka kama shi da je gidansa ya boye to mu kuma mun lashi takobi kamar yanda mai girma chairman na karamar hukuma na Chanchaga local government Alhaji Aminu Ladan wanda ya tabbatar mana da cewa wannan gwamnatin nasa za a samu zaman lafiya a Chanchaga local government gabaki daya. Mu kuma mun yi mashi alƙawarin cewa in Allah ya so ya yarda za mu kawo zaman lafiya a jihar Niger har Chanchaga local government din ya kuma dauki sati guda mu kuma muka dauki kwana uku shi yasa muke so mu nuna ma gwamnatin jihar Niger cewa Allah ya kawo mana chairman mai kishi kuma muna riga na lashi takobi a matsayina na commander na vigilante na jihar Niger duk wanda muka je muka kama shi zamu kama shi in kuma muka je ba mu tarar da shi ba zamu kama ubansa domin mu gurfanar da shi a gaban yan sandan Najeriya domin su ci gaba da bincike irin nasu dokoki da suka saba da shi duk wanda kaga na kama da ni da jama'a na mai laifi ne domin babu yanda za a yi in doke ka kawai in yi kama ka kana tafiya haka kurin ai ni ba mahaukaci bane mun san su saboda ai in muka kama mai laifi zai nuna mana dan ta da dan uwan shi kuma mu doko sa mu kai ga hukuma in kuma muka je ba mu samu mai laifin ba za mu je mu kama uban saboda uban yana daya daga cikin wanda ke sponsoring din yara domin su kama ta'addanci dole ne mu kama shi har in ya kasance shi mutumin kirki ne ba zai bari yaron shi zama mutumin ba babu inda ba mu ba da karfi a jahan nai a Chanchaga local gamman gaba daya a matsayin ka na dan jarida mai bincike mai galin gulungu ai daga kwana uku nan da muka bada zuwa yau baka ga mina ta yi shiru ba to in Allah ya so ya yarda kamar yanda muka dau alƙawari in Allah ya so ya yarda sai mun kawo zaman lafiya jihar Niger ina nan muna aiki dare da rana lungu ko yanzu maganan nan da nake yi da kai yanzu na tafi ne inda aka ce wai suna na a tsaunuka nan suke boyewa yanzu na tafi da tawaga na mu tabbatar da cewa duk wanda muka kama a cikin a saman
A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda wannan mataki zai yi tasiri ta yadda mazauna birnin na Mina za su samu salama. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa Service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Alasa mu dace.
Kuma saurari yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar ta yau da karawar kungiyoyin da ake ganin su ne ɗaya daga cikinsu ke iya lashe kofin ƙwallon ƙafa na zakarun Turai na wannan shekara tsakanin Real Madrid ta ƙasar Spain da ta lashe wannan kofin har sau 14 a ɗaya hannun da ƙungiyar Manchester City ta Birtaniya ɗaya gefen da ke neman lashe kofin Champions League ɗinta na farko a wannan shekara. Ƙungiyoyin da ke gab da tashi a halin yanzu a Santiago Bernabeu na ƙasar Spain za su sake karawa su ta biyu a ranar 17 ga wannan wata na Mayu a Etihad Stadium na kasar Birtaniya. Karawa ta biyu ta Champions League ta ƙwallon ƙafa ta zakarun Turai ta wannan shekara 2023 za ta hada Milan AC da Inter Milan dukkan su na Italia a San Siro a Italia gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Za a gudanar da wasan ƙarshe ko final na Champions League na ƙwallon ƙafa na club zakarun ƙasashen Turai na bana a Istanbul a kasar Turkiya a ranar 10 ga watan Juni idan Allah ya kai mu. A wani labarin na daban, baba Lionel Messi a dazu-dazun nan ne ya karaita labarin da kamfanin dillancin labarun kasar Faransa AFP ya bada a sanyin safiyar yau, inda yake cewa Lionel Messi zai buga kakar ƙwallon ƙafa ta baɗi a kasar Saudi Arabia. A dai yau ne da sahe kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa AFP ya samu labari daga wata majiya kwakwara na cewa Lionel Messi ya amince da wani wagegen kwantaragi da duniyar ƙwallon ƙafa ba ta taɓa ganin irinsa ba daga wani club na Saudi Arabia. Sai dai baban shi ya ce babu wani club da sun kai magana da shi ko za su magana da shi gabanin ƙarshen kakar bana ta wasan ƙwallon ƙafa ta bana, inda za a zo ƙarshen kwantaragi tsakanin Lionel Messi da club ɗinsa na yanzu cewa da Paris Saint-Germain na ƙasar Faransa a ranar 30 ga watan Jun idan Allah ya yarda. Shi ko club ɗin ƙwallon ƙafa na Faransa na FC Nantes da ke magagin yiwuwar fadawa a rukuni na biyu na ƙarshen kakar bana ta ƙwallon ƙafa, a yau ne ya bada sanarwar korar kocinsa Antoine Kombouaré kasancewa club ɗin na matsayin na 17 a yanzu haka a teburin wasannin ƙwallon ƙafa na Ligue 1 na ƙasar Faransa. Idan muka kankare da jamhuriyar Niger ko ana mako na 17 na Super League na ƙwallon ƙafa na wannan ƙasar, inda USGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta shakashi banza da biyu a hannun AS Douan ta Kostom, AS Fantas Kuzoji ta 1-1 da AS Nijelek ta wutar lantarki, Olympic Football Club ta shakashi 1-2 a hannun Liberté Football Club dukkan su na babban birnin mai GS Tawa a tawale da birnin Adar ta yi 0-0 da ita da AS Gard National du Niger. 0-0 aka tashi tsakanin AS Police ta 'yan sanda da Sahel Sporting Club a can babban birnin mai a Kokana da jangwarzo ta Maradi a Arlet a jihar Agadez an yi 1-1. Sai kunnan doki ba wanda ya ci kwallo tsakanin Irana a Arlet da Espoir ta Zandayar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Madalla yanzu kuma sai takaitattun labarai.
To a takaice, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da 'yan Sudan 700,000 suka kauracewa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan kasar biyu da ke neman kawo madafin iko a kasar da ke arewacin Afirka. Sabon adadin wanda hukumar kula da kaurar jama'a ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira IOM ta fadda a yau Talata ya lanka fiye da na mutum 334 da hukumar ta ce sun gujewa matsugunansu a makon da ya gabata. Hukumar ta IOM ta ce karin 'yan Sudan 100 sun tsere daga kasar. Fitar sabon alkalaman na zuwa ne kwana ɗaya bayan da wakilan bangarorin da ke fada guda biyu suka yi wata ganawa a rana ta uku a birnin Jidda na kasar Saudiya. An dai tattaunawar ne da nufin ba da damar kai agajin jin kai ga dubban mutanen da ke buƙatar abinci, matsuguni da kuma kayan jinya a birnin Khartoum da sauran garuruwan Sudan bayan shafa sama da makonni uku ana gwabza fada.
To masu sauraro baki ɗaya, a nan ne za mu dasa aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa, sai kuma Dadi Balawe da ya bada umarni, da kuma injiniyan mu na yau, ni ce Amina Bahari Auna, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A kasance lafiya.